mati sai alaramma gani cewa mutumin da aura ne ya dace mati sai alaramma gurin wazi.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ga an so tambayoyinka, an so cin tambayoyinku kamar haka. Abu na farko, zancen da yafi inganci muryar mace ba al'aura bane. Muryar mace ba al'aura bane saboda dalilai kamar haka. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi bayani akan al'auran mace, kuma mu'amalar su ta tabbatar mana cewa mace muryarta ba al'aura bane. In an ce al'aura abinda ake rufewa ba a zuwaci, Qur'ani yayi bayani cewa wala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al jahiliyyati al ula wa aqimna as salata wa atina az zakata wa atina Allah wa rasulahu innama yuridu Allahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa tahhirakum tathhira. Abinda Qur'ani ya hana muryar mace da zai zama al'aura gwalangwaso kada murya. Ana sallama mai gidanki yana nan,
wallahi baya nan.
Kinga wannan shedanci ne, wannan shine kada murya. Fala takhdana bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad, wanda yake zuciyarsa akwai rashin lafiya sai ji dadi. Muryar al'aura wacce za ta kada murya saboda fitina ta yaudare namiji, wannan haram ne. Amma sau da yawa mutum zai je gidansa ana sallama, matarsa ta ce baya nan. Manzo Allah yana mata suna zuwa su yi mai fatawa. Abubakar bayan annabi ya bar duniya mata suna zuwa su yi mai fatawa. Kuma Qur'ani ma ya ce wa qulna ku fada qawlan ma'rufa, zance mai kyau. Kenan an halatta musu su faɗi zance mai kyau. Da haka aje a duba maganganun malamai da tafsiran Alkur'ani, zancen da yafi inganci muryar mace ba al'aura ba ne. Yanzu a cikin ku ya halatta wata ta daga hannu ta ce malam ina da tambaya, da naji murya ta sai a ce naji al'aura ba al'aura ba ne. Amma wanda za ta karya murya saboda fitina shine al'aura. To wanda ta zo take karanta littafin Allah, yaya murya ta zai zama al'aura? Ya halatta idan ana tafsiri mace da mace, mace ta ja baki, mace ta fassara mata, ƴan uwanta mata su ji. Wanda ya saurari tafsirin ya ji daɗi shine mai fitina a cikin zuciyarsa. Amma muryar mace zance mafi inganci ba al'aura ba ne. Babban dalili na gaba, Nana Aisha bayan annabi ya bar duniya, gidan manzon Allah sai dai zama kamar university jami'a, manyan safe ke zuwa su zauna tana koya musu karatu, suna ba da fatawa. Inda muryar mace al'aura ne, ya za a yi Nana Aisha ta zo tana magana wa maza? Kamar yadda Allah ya ce ta sa hijabi, to da sai ta rufe muryarta ma? Da haka muryar mace ba al'aura ba ne. Allahu akbar.
Barakallahu fiik. Tambaya na gaba shine, malam ayiwa maza gargadi game da kulle. Mijina ya saka kamera duk gida, kuma yana da matsayi, yana da tsananin kishi, baya bari mu je mu ziyarci yaranmu, iyayenmu.
Wannan tambaya ce mai kyau kwarai da gaske. Ina kira ga mazaje, ina sanar da su abubuwa kamar haka. Ku sani cewa irin kullen da wasu suke yi fa ba dini ne ya ce su yi ba, gargajiya ne da al'ada kawai suke yi. Ba inda aka ce wai ka tsare mace ka hana ta zuwa gaida marar lafiya. Gaida marar lafiya sunna ne, ibada ne, lada ne. Kamar yadda yake akan namiji haka yake akan mace, ko mata aure ko mara aure. Ba inda shari'a ta ce ka hana matarka ta je gaida ubanta bai da lafiya, ko ta je ta duba babanta ta dade ba ta ganshi ba. Wace irin rayuwa ce, wani irin addini ne mace da uwarta da ubanta ka aure ta, ka debi shekaru ka ce ba za ta je ta gaida uwarta da ubanta ba? Wani irin addini ne wannan? Kuma wace aya, wani hadisi yace ka raba ya da uwarta da ubanta? Waye fada? Kai ka isa ka raba soyayyar da uwa, ka raba soyayyar ya da ubanta? Yarinya ta shekara 2-3 tana so ta ga babanta bata ganshi ba? Kuma wai kace addini kake? Wallahi ba addini bane, tsabar gargajiya ne kurum. Yanzu akwai case din da aka mun wata tambaya, wata mata mijinta irin mai wannan shegen kullum rashin addini. Dan ko mai addini ne yake wannan, kar ya dauka cewa addini ne. Cewa akai mace ta fita ta saka hijabi ta lullube jikinta ta yi fita na shari'a, zama a gida a hana mace ta je ko ina ba shine kulle ba? Ba shine shari'a tace ba? Idan ba ku fahimci abin ba, gwanda ku gane. akwai matar da akwai gidan da yafi gidan annabi akwai namijin da yafi manzon Allah to manzon Allah matansa suna zuwa unguwa manzon Allah yana raka matarsa gida unguwa nana Aisha sau nawa take zuwa gidan babanta nana Hafsa sau nawa take zuwa gidan Umar to me yasa ba za mu yi koyi da annabi ba da aka a tsare mata a daure su wai an yi shekara kaza ba ta fita ba ko kofar gida abinda da iyaye da kakanni suke ganin daman su ne ra'ayin su ne amma ba addini bane me ya addini in za ta fita ta lullube jikinta me ya addini kada ta yi fitina ta je ta yi magana da maza me ya addini kada ta tsallaka ta shiga gidan da ba ce ta yi ba sannan akwai abin da maza suke yanzu a gidaje a sassaka kyamarori CCTV camera kyamara ba laifi bane a sa ta a gida dan tsaro amma akwai inda matar kama ita na da privacy tana da sirri ka saka mata a falo inda take karban baki kawayenta ƴan mata sun zo sun cire hijabi kana kallon su a camera bai halatta ba uwarta ta zo suna hiran su kana jin abin da suke faɗa duk matar da gidanta a falonta ko a ɗakinta akwai camera baki saki magana sirri ba ban ɗaki za ku shiga ba daidai bane ko kwanan nan na raba wani sulhu na aure aure yana nema ya mutu a kan wannan camera din in za ku sa camera a gida ku saka inda barawo zai iya shigowa inda wani zai saci mota inda wani abu amma akwai privacy mutum yana da sirri yanzu zai iya yiwa kin zo falon kike cire daga ke sai abin nan karamin kaya a jikinki yayin mijinki zai zo ya sa camera watakila yaransa a kasuwa suna kallo wani fa a wayarsa cameran fa take a waya abokinsa zai iya budewa ya duba ya ganki wani wata rana a wata kasa mun hadu da shi sai yake nuna mai ce mallam ai an ci gaba bari in nuna ma gidana komai ina gani a gidan billahi alazimu yana dannawa yana budewa sai gashi ya nuna matarsa daga ita ko dan kwali babu da abin nan sai ya ce subhanallahi subhanallahi shi amma gani yake burgiya nace a wannan ba daidai bane ga yara sun zo gashi ta cire daga ita sai zani za ci gaban daki ba daidai bane ku sa inda zai zama tsaro a gida ka barawo ya shiga kada azzalimi ya shiga amma mutum ya sa wa matarsa camera kawayenta suna zuwa idan ya halatta ka ga matarka ya halatta ka ga kawayenta da suke zuwa ya halatta ka ga yannanta yanzu kanwarki za ta iya zuwa budurwa ta cire kayanta daga ita sai underwear kuna hira kuna tattauna ko mijinki ya tafi tana taya ki hira sai ce ta zama da hijabi kullun lullube a jikinta saboda akwai camera ba daidai bane ya kamata ku ringa tambayan malaman addini su gaya muku gaskiya da haka wannan mata da mijinta ya sa mata wannan ki lallabe shi yayi kokari ya gyara miki in bai gyara ba ki samu zani ki lullube kan kyamarar ki lullube ta da zani ki daure ta malam na muku bari ko
akan auren da ake ba tare da an ji an ce na ganin lafiyan ma'auratan ba shin ya dace
asali aure a musulunci ana yin sa ne ba te ba sai an yi test ba a da asali miji lafiya mata lafiya wannan shine asali to amma yanzu zamani ya zo da akwai shakka na cututtuka da maza suke dauke da shi wani yana da ciwon sanyi wani yana da ciwon kanjamau wani yana da ciwon sida wani yana da ciwon waye idan malamai suka duba suka ga maslahar cewa ana gudun wata mace za ta iya ɗauko cuta ta sa wa miji kuma mijin nan yana da mata ɗaya biyu uku in aka auro ta tana da ciwo da an samu contact an samu haɗuwa ya ɗau cutar kuma zai je ya sa wa wasu matan bai halatta a ɗaura auren a haka ba sai an tabbatar abin da ya sa malamai suke cewa a yi test a yi gwaji kafin a ɗaura aure don kare mutunci da lafiyar ma'aurata ne amma da za a zo a ɗaura aure ba a yi test ɗin ba auren ya yi inda wani ma'aurci zai ce ba zai yadda ba ko wata ce ba za ta yadda ba suka yadda suka yi aurensu a haka ya yi amma duk abin da ya biyo baya na cuta to kasu zargi kowa kuma su zargi kansu yanzu an kawo min wata matsala wani mutum ya je ya auri yarinya kilin yarinya budurwa shekara 17 18 yar islamiyya mai addan qur'ani kikkiawar yarinya masha Allah malam ashe mutumin nan bai da lafiya ya saka wa matansa duk ciwo yana zuwa yana aurenta wata ɗaya wata biyu ya sadu da ita kawai sai aka yarinya ta fara ciwo ana kai ta asibiti da aka duba ta sai aka ce sai hakuri me ya faru ciwon sida ya kama ki, ciwon kanjamau ya kama ki. Ina kika samu? A'a, wannan kuma waye sani? Aka ce mijin yazo aka gwada positive, aka ce kishiyarta ma tazo aka gwada positive, eh kishiyar ma ashe dukan su a jike suke sharkab da wannan ciwo. Yaji ya auro yarinya karama mai lafiya, dare daya ya sa mata wannan cutan, dan Allah wannan adalci ne. Da haka mutane yanzu ba su da aminci, yanzu kamar mai auren bazawara, ayi hakuri. Bazawara ce ta auruwa ne, ba a san ba ingancin mijinta, watakila mijinta mai bin mata ne, sun rabu da shi saboda yana bin mata. Ta zo ta samu mijinki lafiyayye, ya ganta yana sha'awar ta zai aure ta, karki yadda kike wallahi sai an yi gwaji, kice na yadda da ni da kai da ita aje a gwada mu a tabbatar da lafiya. Akwai auren da aka kamu yana kiki kaka zai mutu, tace wallahi malam in bai je aka yi awon nan ba ya bani takardata. Me dalilin ki? Tace ban yadda da yarinya da zai aura ba, ana yawon zance a gari cewa tana bin maza, dan me zan bari yaje ya auro ta da ciwo ta zo ta kashe ni ya kashe ta, ta kashe shi. Ina da ƴaƴa na da shi, ita yanzu ta zo ko da ɗaya ba ta da shi, ina da ƴaƴa bakwai da shi, kawai in bari yaje saboda sha'awar sa yaje ya auro mai cuta yazo ya samu na cuta ya kashe ni, ko shi ya fadi ya mutu ya bar min ƴaƴa marayu, ina bara a anguwa. Tace wallahi ba zan yadda ba. Nace na goyi bayan ki, ranke dade, Allah ƙara girma. Kwarai kuwa, da haka idan baki gamsu ba, ki yi kokari ki ja hankalin mijinki aje ayi gwaji, musamman bazawara. Ba a san ba mijinta da suka rabu, Allahu a'lamu. In ma yarinya ne budurwa, gari ba aminci yanzu, Allah ya sawwaje, aje ayi gwaji kurum, ya kawo muku takarda lafiyar sa kalau, lafiya kalau a daura, ba matsala a daura, da matsala a hakura, da kuma matsalar sakila. Malam me kuke ciwon sakila? Ciwon sakila a epilepsy kuturta kenan,
epilepsy shine sakila wanda ake faduwa din nan ko
ba wanda ake faduwa ba, ciwon sakila emasie ko da faransi. Yanzu yawa dacewan jini, idan wannan yana AS ko mutum ya zama kariya, to yanzu ba wai ciwon sida ko ciwon kanjamau ake gwaji ba, har da emasie. Emasie ko?
Emasie.
Emasie. Ai, kada wani ya ji ni a duniya ce wannan malamin bai iya Faransa ba. Yawa, kuma ni ma na iya Katransek, Katambansek. Aje a gwada. Mijinki bai ba kariya ba ne? Ke ma a gwada ki ba kariya ba ne? Wata ta zo tana min kuka, wallahi tallahi shekaran mu 12 muna nema da shi, yanzu an zo za a aure, an gwada shi kariya ni kariya. Nace ki hakura da wannan auren, ina jiye miki tsoron wahala. Nace ke waye kai ki kije kina neman aure shekara 12 da mutum 12? Wani namiji ne mara wayo wannan shekara 12 kana hidima? Wai ai tun tana primary yake binta, kingam kenan, makale mata kenan. To sun zo ba a yi gwaji ba, an zo za a aure an gwada, kuma tana da shi yana da shi, tai kuka wai bayan da za a yi. Nace in kin ga dama za ki iya yi, amma ki san me zai faru. Mun sha zuwa muna warware kes din, da wallahi tallahi mijin da ya ga tana da shi sai kore ta, kuma ƴaƴan ba sa dadewa, mutuwa suke yi. Ga yawan zuwa asibiti duk wanda suke da wannan ciwon emasie din, ba abun tausayi ne, ba karamin abun tausayi ba wallahi. Da haka a kiyaye.
Tambaya na gaba
shin malam menene hukuncin namijin da baya ciyar da matansa hali tana da ciki, har ta haihu, baya ciyar kuma da yaro, amma duk lokacin da ta tambaye shi kudi yace bai da shi tana tsoron guri a jikinsa, ya kamata wannan mata ai mata addu'a a ce Allahu akbar. Ai tunda Allah ya ce miki, ya ce mu keke da yan kudi aljihunsa, ai ba sai kin yi fatawa ba, baya ciyarwa, baya sharwa, ga ciki, ga ƴaƴa, baya yi, kuma kika samu kudi aljihu, sai kin wani tambaya? Dauki kawai ki kashe kudin ki, halal ne wallahi. Je
kuma na ba shi malam, ina duba nan da kuna karami bai kula da ni ba, yanzu kuma na girma na kai munzuri mace, kuma Allah ya wadata ni, yanzu ina bukatan bashi hankali na, amma kuma ni kullum bana kula shi, me ya kamata yi?
Kin shiga uku wallahi duk wacce take tazo tana wulaganta ubanta ko tana masa rashin kirki Allah ba za ki shiga aljanna ba wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana 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 wa wassayna al insana bi walidayhi husna Allah yayi wasiya ayoyi a cikin alqur'ani da yawa sun fada cewa a kyautata wa uba a kyautata wa iyaye dan ubanki bai taimake ki ba yayi laifi dan babanki bai agaza miki ba kina yarinya yayi kuskure shikenan sai kira ma kuskure da kuskure akwai wani dan da yake sai ya bude baki ya ce wai ubansa bai masa ba wai ba zai taimake shi ba wai yana neman hankalinki ki je ki taimake shi ki sauke nauyi in baka ba ki mutu ki shiga wuta wallahi jihadi wani fa yazo zai je kun ga jihadi matsayin sa a musulunci annabi ya duba ya ga yana da rauni akan bin iyaye ya ce ba jihadi akan ka ka tafi ka je ka bi iyayenka kai musu da wani yaro ya taba min tambaya wata rana tunda nake bubana bai biya min kudin makaranta ba bai taimake ni ba da mahaifiyata yanzu nazo na samu abun duniya yanzu ya zo ya samu ido mallam yanzu dole sai na taimake shi nace dolenka dole ne dole ne dole ne ki taimaki babanki maza 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 dinkin sallah ki rinka kai masa abinci ki rinka kula da shi koda zagin ki yake yi taimake shi kin sauke nauyi Allah bai zai saki a wuta ba saboda baki taimaki babanki ba ko mahaifiyarki ba a taimaka musu a gaza musu uba ya wuce wannan uwa ta wuce wannan
tambaya na gaba shine malam menene hukuncin gado matan da miji ya take ta su dan hajjali hukuncin gado
idan har ya sake ta ne dan ya haramta mata gado to za ta ci gadon sa haka malamai suka fada manista ajali bi shay'in qabla awanihi utiba bi hirmanihi sai aka gane wani yana ciwon ajali sai sake mata daman haramun ne ma ka sake mata ka kana ciwon ajali saboda mugunta ne da keta saboda kar ta ci gado da haka ya halatta ta ci gadon sa Allah ya gane da mu sai dai kuma in haka kawai ya sake ta kawai wani dalili yasa suka rabu kuma bayan sun rabu ya mutu to wannan kuma kun ga shikenan matukar dai abin nan ya sake ta ba da wata manufa ba wannan babu laifi ba za ta ci gadon shi ba
tambaya na gaba shine malam menene hukuncin wanda baya sallah kuma ya wuce shekara 7
yayi kuskure kuma iyayensa sun yi kuskure manzo Allah ya ce a yara su fara yin sallah shekara 7 idan sun kai shekara 10 ba su yi sallah ba a dake su da haka hukuncin su a masa bulala ko yarinya ce a mata bulala to amma ku gani cewa hukuncin yaro namiji yana da bambanci da hukuncin yarinya mace yanzu aqallu sin na bulugh karancin shekaru na balaga na yarinya ya mace shekara 9 idan yarinya a gidansu akwai abinci mai kyau akwai kwanciyar hankali babu damuwa tana iya fara al'ada fa a shekara 9 da haka duk yarinyar da ta fara jinin al'ada ko shekara 10 ko 11 ta balaga amma kin ga yaro namiji sai ya kai shekara 15 16 17 da haka galiban ƴaƴa mata suna iya balaga da wuri musamman in akwai abinci mai kyau akwai kulawa ba aikin wahala amma ƴaƴan ƙauye ba sa balaga da wuri yarinya ta ƙauye za ta yi shekara 15 ma watakila wata bata balaga ba amma yarinya karama a gida za ka ga nan da nan ta girma ta cika ido to aiki ne a gare ku ko mata duk wacce take da ƴa mace a gabanta ta rinka kula da ita yanzu kwanan nan aka mun wata fatawa wata yarinya sai da ta shekara tana zubar da jini wacce bata sani ba kuma bata ga uwar ba kawai da ta ga abin kawai sai ta zo ta ce wa mamanta tana kuka tace ita fa ba ta da lafiya tace me yasa miki tace wallahi kullun wata sai jini ya ci zubo mata taje ce ta tsarki tana wankewa bata san al'ada ba ba a koya mata ba ba a kai ta makaranta ba kuma yarinya haka take miƙe kafa ta ƙin sallah ta ƙin azumi shine aka bugo ake tambaya na yaya hukuncin azumin da ya kama ta na Ramadan nace wallahi sai ta rama shi in shekaran ta 10 ko 11 in dai ta fara al'ada to sai dai ki ja ta a jikinki ta hakuri a lallaba ta ta azumi dan kina aurenta a lokacin nan za ta iya daukan ciki in dai mace tana al'ada to tana iya daukan ciki komai yarantar ta nana Aisha fa shekara 6 fa aka daura aurenta da annabi 6 years nana Aisha fa shekara 9 ta tare lale iririri tarewa a gidan annabi shekara 9 an kai ta tana yarinya tana wasan kasa ku ne iyaye yanzu kuke wasa da yara ƴan mata sai ki bar yarinya ta fara girma tana yawo ba riga a gida kuskure ne ki bar yarinya ta fara girma tana kwanciya a daki ɗaya da maza a lokacin kallon film irin wannan kuna kunna wa ƴaƴanku cartoon suna kallo, kuna kunna wa ƴaƴanku film, wani yaro aka ganshi dare yayi kawai ya tashi ya hau kan kanwarsa, wallahi to shimfidar su daya. Akwai case din da aka kawo mun, yaro ne karami, wallahi bai balaga ba, karami yaro, duk ya bi kannansa duk ya musu fadi, kuma idan yazo yana yi da yarinyar karami yaro fa abin yana ban mamaki, kuma yadda suke yi. Uwarsa ta kawo shi ce gashi nan mu mun dauka ma wani shedani ne, ba wani shedan tarbiya ne, a ina ka gani? Kun san abin da yaron nan yace, cewa ya ga babansa yana yi wa maman shi. Eh, haka kuke yi, yara sun girma kuna alakar sunna a gaban su, rayuwa ta maguzanci, rayuwa rashin addini. Da yaro ya fara waye, kore shi ki mai da shi wani daki. Da yarinya ta fara waye, kore take mai da karke da namijin ki ya neme ki, kai ko tabawa ko wasanni, in dai a gaban yara ki ce a ka bari sai yara sun kawo, in yaro nan take ki kore shi. Saboda yaran yanzu ɗan saka ido kallo yake, wani cikin abokanansa ya je yana ga yawa yaran abokanansa, wallahi jiya na ga babana suna ta kokawa da mamana da daddare akan gado, kuma ba su da kaya a jikinsu. Haka yaje yana faɗa, irin wannan rayuwa ta arna bai kamata musulmi su yi ba, wallahi. Kin ga gani yayi ubansa yana yi wa uwarsa, yanzu ki akwai abun kunya da ya wuce danki ya rinka ganin mai gidanki yana alaka da ke, akwai abun kunya da ya wuce wannan. Wani ya zo wani yana neman matarsa, maishai tana yi fa, kuma daki ɗaya saboda talauci, 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 daki ɗaya suke kwana da manyan ƴan mata gandan gandan. Wace ya zo wani yana abin, ta ce a'a ni ka rufa mun asiri. Ya ce to meye haram ne? Ta ce wannan kam na yanzu dai haram ne. Ta ce a gaban yara zuki-zuki ina jin yara suna hira ka kwanta da ni? Ta ce wallahi ba zan yarda ba. Wai shi ne wai ya kaurace mata, wai yana ta fushi, wai shi ne ya zo yana hukuncin, me hukuncin matar da ta ƙi ta ba da kanta mijinta? Na ce in dai akan wannan ne halal ne, kar wata mace ta bi da miji ya neme ta a gaban yara, kar ki yarda. Ki ce ka yi haƙuri sai sun tafi, ko ka bar kasuwa ko ofis, in sun tafi makaranta ka zo ka biya buƙatarka, amma a gaban yara ba zan yi ba. Saboda illolin da suke faruwa in kuna saduwa a gaban yara, barnar ta yawa. Jama'a mu musulmi ne, muna sallah muna azumi, dan Allah ku daina mana abun kunya.
Yace malam menene hukunci an yanke a salatu lokacin asuba ya wuce tana da janaba ba ta samu ta yi sallah ba, za ta iya yin taimama?
Ya halatta ce taimama a salatu ta yi, an fara yin sallah kuma ba ta da ruwan wanka ko ba ta da ruwan zafi, za ta ce mama. Amma in akwai ruwan zafi kuma akwai ruwan wanka, koda an yi as-salatu din ta yi wanka da ruwa ta yi sallah, ba wai ta yi taimama ba. Ana yin taimama ne in ba lafiya, ana yin taimama ne idan ba ruwa, ana yin taimama ne idan ana jin tsoron ruwa in ya taba jikin mutum zai yi rashin lafiya, sai ki taimama dan kada lokacin sallah ya wuce sai ki sallaki. Allah gane da. Ba ta gaba shi
ne malam, menene hukuncin iyaye maza da suke iyaye maza
saboda me? Akwai dalilai da yawa wajen iyaye su kashe auren ƴaƴansu. Duk uban da ko duk uwar da ta kashe auren ƴarta ba tare da dalili na shari'a ba, ta aikata haramta, aikata laifi, kuma Allah baya son kisan aure. Idan aka yi saki, al'arshin Allah ne take motsawa. In an sake mace, al'arshi na Allah yake motsawa. Ka je kai wannan abin da zalunci, dan baka son miji ko baka shiri da miji, bai kamata ka zo ka kashe wa ƴarka aure ba, bai dace ba. Kwanan nan wata ta tambaye ni, tace malam ni ina son miji na, muna zaman lafiya da miji na, amma sun samu sabani da mahaifiyata, na bata hakuri ya bata hakuri, ta ki hakura, kuma tace in ban rabu da mijin ba sai ya tatsi ne min albarka. Kin ga irin wannan uwa ba daidai bane, in an bata miki an baki hakuri, ki hakuri. Ita ƴar taki ma za ta iya bata miki, amma ki dage sai kin kashe mata aure, za ki bata miji ne? Ba za ki bata miji ba. Abinda iyaye suke ba daidai ba ne. To amma kuma malam, duk uban da ya fahimci ana cutar da ƴarsa a gidan aure, ya halatta ya kashe auren nan murusan lahira.
Mamara musu bayani iyaye da hannunsu suke kashe ba gaban sarki ko
alƙali. Duk uban da ya tabbatar ana cutan ƴarsa, ana zaluntar ƴarsa, ko ana dukanta, ko ana barinta da yunwa, ko an hana ta yin addininta, ko an bar kishiya abokiyar zamanta tana mata azaba an takure ta, kuma ba za a yi hakuri ba ba laifi dan uban ya sa an saki aure to amma yaya ake saki aure uba ba shi yake kashe aure ba uwa ba ita take kashe aure ba miji shi yake da igiyar aure shine zai kashe auren ko alƙali dan ka dan miji ai dan uba ya zo a gida ya ce na kashe auren bai mutu ba dan uwarki ta zo ta ce na kashe auren na hana auren wallahi bai mutu ba kuma in kun yi aure akan aure zan maimaita ya ku matan yawunde maza iyayenku maza ba su da haƙƙin su kashe auren ku sai dai miji ko alƙali idan har an damu a kashe auren nan a raba su to a ce wa mijin da kansa ya sake ta ya ba ta takarda idan miji ya ki a kai shi kotu wajen alƙali ya ba ta takarda amma uba kawai ya zauna akan kujera ya ce na kashe auren dawo gida jahiliya ne wannan rashin addini ne auren ki yana nan kuma ne zai aure ta an yi aure ne kan aure wallahi ina ga muku an yi aure ne kan aure bai halatta ba kai ko alƙali ne ya kashe aure da son zuciya ba bai mutu ba dan akwai case din da aka bani wata mata tana so a raba ta da mijinta ta ga wani tana so kawai sai alƙalin ya ce je ki kawo min 20,000 kawai ta kawo mai 20,000 kawai sai ya ce na sallame ki kawai ta je ta yi aure nace auren bai yi ba kuma ki je ki karbi 20,000 din ki alƙalin ya zama mutumin banza kuma ya cuce ki da haka ko alƙali ne ya kashe aure da son zuciya bai yi ba ballantana shi kuma uba in kin yi aure akan wannan ina gaya miki je ki nemi izinin mijin nan a warware fa wannan auren ma bai yi ba ma
malam wasu matan suka samu matsala da mazaje sai su koma gida sai su ce sun fara idda kuma iyayensu su goya musu baya akan haka
malam yake cewa akwai wasu matan da in sun samu matsala da miji kawai sai su koma gida wai su ce sun fara idda ba suke ta ba wannan irin jahilci ne wannan wannan wani irin rashin addini wannan ai mace ba ta fara idda sai an ce an sake ta sai miji yayi bayani ko ya rubuta a rubuce an tabbatar shi ya rubuta idda ki ta ƙarya idda ki ta banza idda ki ta shirme ashe kuna yin aure kan aure lalle malam akwai aiki a gaban ku
malam haka ne yake aukuwa kuma iyaye su goyi baya
kuma abun mamaki iyaye su goyi baya jahilci malam ba sa zuwa makaranta don Allah iyaye ku daina wannan wallahi zina ne kin ji na ga miki duk wacce ta je aka daura aure akan aure an yi zaman zina an yi zaman karuwanci dan haka ku daina zuwa kuna idda haka kawai a gida ba a sallame ku ba wannan jahilcin yayi yawa wannan rashin ilimin yayi yawa wannan son zuciyar yayi yawa kun saba wa Allah kun saba wa annabi kuma akwai matsala ko an je lahira gurin Allah Allah ke
Amin.
Haka ake yi?
Tambaya na gaba shi ne malam shin ya halatta mace ta auri ya mutu ta auri kawunta?
Bai halatta ba. Ba aure tsakanin su kanin uwarta ko yayan uwarta.
Na, magana tambaya na gaba shi ne malam menene auren mutu'a? Shin ya halatta?
Auren mutu'a wani aure ne da zaka ga mace sai ka ce za mu yi aure da ke na sati biyu zan baki dala kaza ko sefa ɗari kaza auren sati biyu auren wata biyu auren wata uku da an gama sai sallame ke kore ki ko kin ɗau ciki ko baki ɗauka ba ko me sauransu wannan aure haramun ne aure ne na ƴan shi'a an san ƴan shi'a ko masu zagin sahabbai wanda suke tsine wa matan annabi wanda suke barna wa musulunci ƴan shi'a su ne suke wannan manzo Allah ya faɗa hadisi bukhari da muslim akhrajahu al-khamsa annabi ya haramta yin auren mutu'a da cin naman jaki na gida a shekara ta bakwai lokacin da aka je yakin khaybar tun daga lokacin annabi ya haramta da jan idan sahabbai an tafi yaki saboda bukatar mace aka ba da dama mutum ya je auri mace wata 1 wata 2 ya biya bukata saboda kai ya je izina amma a shekara ta 7 Allah ya yi wa annabi wahayi a hadisi yace na haramta muku cin naman jakin gida da auren mutu'a wanda yake auren mutu'a a yau to ai sai ya je ci gaba da cin naman jaki dan a shekara 1 a lokaci dai aka haramta su kuma wannan alama ne na ɗan shi'a rafiza wanda suke fada da sabon annabi suke fada da sunna suke fada da musulunci dan ka haramun ne wannan aure auren zina ne ko an yi shi
malam menene hukuncin mijin da zai aure mace na biyu sai amaryar da zai aura ta ce sai na gida ta fita haya maza na ziya
ban gane ba fa
zai kara mace sai ita amaryar da za a aura shi sai ce an fitar da waje
afwan wannan magana ta bani mamaki kware da mun kuwa nan garin haka ake yi eh to ai malam gwanda ga mu malam kun koye mun abubuwa fa gaskiya idan kun san a yawun da haka ake ya sai ku ga mu wannan wace irin mata ce wannan da za a aure ta tace wai sai ta kore na gida baki isa ba hadisi ya zo ingantacce sahihi annabi ya ana haka yace kar wata mace ta ce za ta auri namiji sai an kore na gida dan ita ta samu biyan bukatar ta wannan haram ne kuma duk mijin da ya yadda da wannan ya zama lusari ya zama susu shashasha wanda bai ma san me yake yi ba kuma kai malam da yawa mazan suke bude kofa ake yin haka a saurara ko an miki ne ke an miki ne to ki saurara wallahi ku gaya mazajen ku ji tsoron Allah wai namiji ne zai je zai ƙara aure kullun idan ya je hira sai ta zagin matarsa ta gida saboda wawa ne shi kin san miji wawa ki ce wawa kin san wawa wawa wanda bai da wayo shine zai je wai yana neman aure yana zagin uwar gidansa yana zagin matar gidansa wallahi ba ta da kirki ina fatan in na aure ki zaki bani farin ciki tana min rashin mutunci ai kaza kaza ya zaka zo kana zagin matarka me yasa baka sake ta ba dan haka da an auro ta za ta zo ta rena ki ne za ta ganki baki da mutunci koda kuma tattaka tana maka ba daidai ba bai kamata ka je kana zagin matarka a gurin yarinya da zaka auro ba saboda ta rena ma hankali ta ce wai sai ka sake ta sharadi ne sannan ta aure ka wannan ba daidai bane haramun ne Allah gane da mu
malam menene hukunci auren da miji ya kulli matarsa da zina kuma ya yarda da abubuwan da mutane a unguwa suke faɗa
shi tuhuma baya kashe aure dan mijinki yana tuhuman kina alaka da maza to bai zuna cewa auren ki ya mutu ba amma akwai rauni a cikin auren kuma ba daidai bane kuskure ne in ya tumce ki ya tabbatar da tuhumar kuma duk wanda ya zargi matarsa da aure walladhina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum Allah yayi bayani duk wanda yake zargin matarsa ta yi zina bai da shaida sai kansa to a zo a yi li'ani yazo ya rantsuwa guda hudu ya cika da ta biyar tsinuwar Allah ta tabbata a gare shi in har abin da ya fada akan ta ƙarya ne ita ma ta zo ta rantsuwa guda hudu na biyar ta ce fushin Allah ya tabbata a gare ta idan abin da mijinta ya fada gaskiya ne in an yi haka sai a raba tsakanin su amma kana zaune kana kwanciya da mace kana ce da ita tana neman maza ya kamata alƙali ya kama shi masa tumagiya 80 ba a yi wa mace kazafi haka ba a fada yanzu wani ya zo kawai ya ce wa matarsa wancan yaron ba ɗana ba ne me kake nufi zina na yi sai a tafi kotu auren yana nan amma baya albarka kuma ba a jin daɗin zama da shi dole ne sai ya wanke ki daga wannan zargi idan kuma kin san kina yi to ki tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala
Assalamu
alaikum. A saurara. ni fa idan kuka yi wannan kun san abin da zai nuna min sai nuna min kamar yawancin ku yan kwaya ne to kun shiru kenan kun nuna damuwa an fadi laifin ku kenan kun shiru tunda ba kiyayi ki shiru haramun ne sayar da kwaya haramun ne shan kwaya Qur'ani da hadisi sun zo sun yi bayani akan haramcin mu'amala da kayan maye da giya da wiwi da caca duk haram ne duk abin da yake Allah ya haramta shan sa to haramun ne kuma sayar da shi dan haka duk matar da ta tabbatar mijin da za ta aura yana sayar da kwaya kar ta aure shi kuma bai halatta ta aure shi ba sannan duk matar da ta tabbatar mijinta yana sayar da kwaya suna cikin aure kuma yana sayar da kwaya to tayi masa nasiha ya canja sana'a ta bi duk hanyoyin da za ta bi ta hana shi wannan sana'a ba cewa ne ta kashe auren ba amma matukar bai daina ba ya zama kuma wannan kwayar ita kadai ce sana'arsa to ya nuna cewa suna rayuwa akan haram wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guzziya bil haram fa anna yustajabu lahu cinta haram shanta haram rigarta haram gidan zamanta haram kujeran makkanta haram umranta haram takalminta haram silifas dinta haram annabi yace ta yaya ma in ta daga hannu ta yi addu'a ko yi addu'a Allah zai karba daya daga cikin illacin haram shine duk ibada da kai fa Allah baya karba yanzu mai cin haram in yayi ka da kamata sallah ka da kamata sallah Allah ba zai karba ba mai cin haram in yayi azumi Allah ba zai karba ba in yaje aikin haji ba zai karba ba kuma dan wuta ne manzo Allah ya ce kullu lahmin namata bil harami fannaru aula bihi duk tsokar da ta ginu akan haram wuta ne tafi cancanta ta cinye wannan tsoka abun bakin ciki abun damuwa duk garin da naje a Kamaru sai a rinka mun fatawa akan kwaya kwaya cewa wai wai ƴan mata ma da ƴan mata aure suna cin kwaya wannan wani irin balagi ne wannan wannan wani irin masifa ne wannan ba daidai bane kuskure ne Allah ya gyara halin mu gaba daya
amin amin wannan ne mallaki ne malam ina da yan kwata da take yawan sa munanan kaya da yake bayyana auren sa kuma duk lokacin da ne mai magana sai iyaye mu da sai yau gwan da sai mu shiru alhalin kuma kana ne mata baki malam na bukatar shawara
tana yi wa mata baki
wanda ke mata baki
okay na farko dai ku duka kun sani mun fada duk inda mace take manzo Allah ce almar'atu kulluha awra duk mace al'aura ce illa alwajh wal kaffayn banda fuska da hannaye da haka duk matar da ta fita ta fidda gashi tayi haram duk matar da ta fita ta fidda kirjinta tayi haram duk matar da ta sa matsatsan kaya aka ga shef din bayanta tayi haram duk wacce ta sa matsatsan kaya aka ga alamar kirjinta tayi haram duk matar da ta fita take shiga irin ta ƴaƴan arna tayi haram tana tafiya mala'ikun Allah suna tsine mata albarka ya za a ce albarka ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yuzayn wa kana Allahu ghafurur rahima ya kai annabi ka gaya wa matanka ka gaya wa matan mu'minai su yi kasa kasa da hijabin su wannan shi yafi kusa a gane su ba za a cutar da su ba Allah ya haramta mace ta fidda ta bayyana tsiraicinta Allah ya haramta mace ta bayyana abin da wani zai sha'awata abun mamaki ga wata uwa mai ban mamaki yarta ta lalace ana yi wa yarta magana ana yi wa yarta magana akan ta sa hijabi ta lullube jikinta ita kuma uwar tana cewa a kyale ta wannan uwar da ita da yar dole in an je kiyama Allah sai ya musu azaba gaba daya dan ita ta daure wa yarta gindi ta je ta yi saban Allah ina gaya muku wulakantar da kai ne bayyana tsiraici namiji dan yaudara ne miji dai zaki aura karki bari tsiraicin ki ya bayyana duk wanda yake son ki ya zo gidanku ya ganki ya bada sadaki ya aure ki ki rayuwa da shi ta sunna ki rayuwa cikin farin cikin Allah a ganki a cikin hijabi a ganki a cikin niqabi ku nuna bambanci tsakanin matan musulmi da matan wadanda ba musulmi ba ku matan kamar kuna da daraja a duniya matan kamar kuna da kima a duniya ni dan Najeriya ne daga Najeriya nake na sani cewa daga cikin mata masu daraja da mutanen mu masu kudi suke zuwa su aura wallahi akwai matan Kamaru wallahi sau da yawa sai ku ji ana cewa kai alaji ai yayi nisa kai matar sa fa yar kamaru ce ah wai 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 ashe kuma kar mu ga yawa duniya mu ce yanzu matan kamar sun je ne sa hijabi sai a ce ai aje kamaru ya auro gani ake kamar matar kamaru ta fi kowace kyau gani ake matar kamaru ta fi kowace inganci mutum zai zo ne ya ci wannan uban tafiyan ya hawo jirgin ruwa ya tsallako daji ya shigo nan ya zo daurin aure ya zo ya dauki tarkace wallahi idan muku dena ba sai mun yi wa'azi mu ce su dena zuwa za ku gyara ko ba za ku gyara ba ko ni nan wallahi na taba zuwa wata shekara daga Najeriya wani amini na ya dauko ni ya ga wata yarinya ya zo ya aure ta haka muka sha wahala muka yi tabin dajin nan muka yi ta wahala muka je ma wasu sojoji suka tsare mu sai da muka kwana a bakin gate nace ga masallaci ba mutane ballantana na kama wa'azi sai da muka kwana a gurin wallahi saboda wata mace guda daya nace masa alhaji gaskiya matan nan taka tayi tsada wallahi a ga wanda muka dauko ta wallahi haka kawai a zo a sha wahala kuma baki a sa hijabi baki a lullube jikinki ku daina kuna da mutunci a duniya ana son ku dan Nigeria aure yar kamaru dan Nigeria aure yar kamaru dan Jidda ma yazo aure yar kamaru matan kamaru suna da daraja suna da tsada suna da kima amma za ku zo ku lalace ba daidai bane
tambaya ta
gaba ga mu ne ta daga kasa ne eh daga shi kamar ya wai hakuri kun san ina da nauyi kujerar ta wace ta sauka kasa gaba daya bai halatta mutun yayi wadansa Allah ya isa ba bai halatta ba mutun yayi wadansa Allah ya isa abinda ake nufi da Allah ya isa fa shine ka mika shi ka ce Allah ta'ala yayi masa kana wadarai kana Allah wadarai da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi duk wanda ya daga hannu aka zalunce shi aka yi Allah ya isa Allah yana faɗa cewa wallahi la ansurannahu walau ba'da hin wallahi sai na taimake shi koda bayan wani lokaci ne in uba yayi wa ɗansa Allah ya isa har gurin Allah yake ƙarasawa gaba daya ita addu'ar Allah ya isa ba bude sama take yi ita ce addu'ar da idan an yi ta ba ta tsayawa a nan ƙasa da kai Allah isa bof take tafiya wajen Allah yanzu in mijinki ya cuce kika ce Allah ya isa tafiya take haka yazo a cikin hadisi ita ce addu'ar da ba a tsare ta yanzu mutum mai hankali zai iya bude baki ya ce wa ƴarsa Allah ya isa ya ce wa ɗansa Allah ya isa ko kuma ɗa yayi wa ubansa Allah ya isa hadari ne in Allah ya karba ɗan ba zai taba yin albarka ba kuma idan danki ya zama bai da albarka zai zama bala'i akan ki bala'i a cikin al'umma shi yasa kullum hadisi yazo cikin al-adabul mufrad na Imam al-Bukhari cewa Allah annabi yana faɗa Allah yana gaggawan karban addu'ar iyaye akan yayansu idan uba ya bude baki yayi mummunan addu'a kan da direct Allah yake karba haka idan uwa ko uba suka ce da Allah ya masa albarka direct Allah yake karba to amma saboda Allah iyaye ku rinka bude baki kuna tsine wa yayanku shi yasa ga yayan nan a bakin titi ba su aiki sai tsiya saboda iyayen sun zazzage su duk abin da danki ya miki ce kai dai Allah ya shiryar da kai kin ga ranki a bace ga masa da ki ce Allah ya isa gwanda ki sa shi a daki ki masa shegen duka da ki zagi danki ki masa mummunan addu'a gwanda ki masa azaba ki azabtar da shi ya azabtu ki ba daina ba shi abinci ki masa duk abin da zai ladabtu ku daina zagi yayan ku daina musu Allah ya isa
hukuncin bankwana sun ya halatta
a nan zane ba a nan idan aka dauka kafin mace ta tafi gida kafin ta tare sai a taru maza da mata a haɗu a yi kaɗe-kaɗe a yi raye-raye a yi
kai bayani duniya ta ji
yawa a tambaya da mai tambaya ta yi shi ne a kan bankwana da a wannan gari aka saba yi idan aka zo daura ma mace aure akwai wata rana da ake kebancewa wannan rana kuma ana gayyato makada da masu raye-raye za a zo a hadu a ce za a yi wasanni na karshe shine na bankwana ba wannan wasannin kuma ana takuduwa maza da mata a ciki iya wasu awanni kafin a tarwaje a waje wannan shine ban kwana da kace
to kam lalle gaskiya ni dai ban san ban kwana ba nace ban kwana ai abin so ne ai shine wannan malamin yayi wuf ya hana ni in ba da amsa yace to ba fa irin wanda kake nufi bane in dai irin wannan ban kwanan da malamin yayi bayani ne bai halatta ba ku gane cewa shi fa saban Allah fushi yake jawa Allah yayi da dan adam kada kade raye raye wake wake haduwa maza da mata haram yanzu ba wa'azi na muku ba yanzu maza fa muka kora lokacin sallah yayi suna ta jira mun hana su shigo kasu hadu da ku saboda Allah ya haramta yaya mace za ta zo Allah ya miki ni'imar aure ki zo ki kira maza da mata ku yi kida ku yi rawa ni'ima ta aure ni'imar addini godiyar da za ku yi wa Allah shi ne ku saba wa Allah shi yasa za ku zo ku yi auren ya kare a cikin wahala da masifa da mutuwar aure dan haka wannan bankwana da mutanen kamar kuke yi haramun ne haramun ne a duwala ma an tambaye ni an ce ana zuwa idan an yi aure a kwana ana kida da rawa da maza da mata matan aure su ki zama gidan mijinsu na aure su su kwana suna kida da mata da maza haka samari wallahi ba daidai bane haramun ne ku bi malaman ku ku yi musu da'a abinda suka gaya muku abinda malaman nan suke gaya muku shine za ku shiga aljanna da shi abinda waɗancan ƴan duniyan suke nuna muku wallahi halakar da ku za su ku lazimci addini ku daina yi haramun ne la yajuz
na malam tambaya na gaba tace tana samun sakaci gurin ibada wani lokacin haka kawai sai take sallah tana so tana ta fama dai to malai mata bayani me za ta yi saboda ta magance wannan
to dai wannan baiwa Allah dai sai dai ai mata addu'a tana fama da shedanu ai mata addu'a Allah ya yi mata duk wacce ta gabata son yin sallah ko bata yin sallah in dai ta gabata son sallah ko bata yin sallah to akwai shedan a tattare da ita ko shedan wanda muka sani normal shedan ko kuma aljanu sun kama ta taje ai mata ruqiyya ta kama addu'a kuma ina gaya miki cewa malama matukar kika kuskura kika mutu baka sallah ba za fa ki shiga aljanna ba babu bala'in da ya wuce ki mutu baki shiga aljanna ba dan haka ina baki shawara ki kama sallah annabi ya ce alhadul ladhi bainana wa bainahum as-salah tsakanin mu da mu da su sallah duk wanda ya tsaye da sallah yana da addini wanda bai tsaye da sallah ba musulmin kwarai bane Allah ki yarda
malam tambaya na gaba shine menene hukuncin mace ta yi boko mace da ba ta yi mace mai aure ta yi boko
ya halatta idan mijinta ya yarda mata amma idan za ta fita ta saka kaya na musulunci ta saka hijabi ta rufe jikinta sannan kuma kar ta zo ta keɓanta da maza ko ta je ta yi abubuwan da za su wuce gona da iri a shari'a amma in mace ta fita da izinin mijinta da yardar mijinta halal ne ba haram bane kuma anan nake kira nake gaya muku wani abu guda kowa ya sani a makarantunmu na boko akwai matsala ana saban Allah da sauransu abinda yasa wasu maza ba sa bari matan su je su yi ilimin bokon nan saboda cin amanar aure yaudara ha'inci kaga mace ta matar aure ne ta shiga boko ta mai da kanta kamar budurwa kaganta tana haduwa da maza da mata ana zama wuri guda wata ma wani ya dauke ta a moto ya tafi da ita wani ya dauke ta a mota a tafi wai ana group discussion ana tattaunawa haramun alaikunna haram ne kuma miji bai kamata ya bar matarsa ta yi wannan ba amma duk matar da za ta je da hijabinta da niqabi ta lullube jikinta ta zauna ta yi karatun boko abin so ne zai mata amfani akwai inda muke da bukatar ku yanzu misali karatun likitanci me sunan likitanci da faransi
medicine
kaman karatun medicine wallahi muna da bukatar mata musulmi su je su wulakancin da ake mana a asibiti mutum ustaz da gemunsa da addininsa ya dauki matarsa ya je kai ta wani kafiri arne ya bude ta daidai ne haihuwa duba haihuwa yanda take fa mace ba gaba ɗaya ake kwabe ta ma namiji yazo yana karban haihuwa yanzu ba za mu yi zuciya mu sa ƴaƴanmu mata su yi boko su yi karatu su zo su rinka karban haihuwan nan ba kuna da uzuri a wajen Allah ku rinka zama cikin wulakanci mutum ya kare ustazancinsa da addininsa amma idan ya je asibiti bai da addini ka je wani ya keɓanta da matarka yanzu wata mata mallan take ga mu a Najeriya take ga mu tace gaskiya ya kamata aiwa mata wa'azi su rinka zuwa suna karatun medicine din nan tace mallan ciwon kansa ce ta kama yar uwa ta a nononta a mamanta ciwon kansa tace amma abun mamaki gurin namiji take zuwa yana mata dressing yana latsawa yana tattaba yana mata kaza sau nawa ne larura za ta kama mace namiji yazo yana taba mata gabanta wata infection ya kamata wani ciwo ya kamata da aka zo asibitin likitan da zai duba ta namiji ne shi yazo da wani abu wani tabarau din su ya bude ta aka kwabe ta haka ta baddaga kafanta namiji yazo ya sa safan hannu yana bude gabanta yana haskawa da wani toci yana duba namiji yanzu wannan bai ishe ku abun bakin ciki ku shiga damuwa ku je ku karatu ba har ku zo kuna tambayan ku je ku yi boko ku kar ku yi boko ku je ku yi ku kiyaye addinin ku in wani zai ce ai ana saban Allah to a kasuwa ba ana saban Allah ba ba kuna barin matan ku suna zuwa kasuwa ba ba kuna barin matan ku suna gidan miji ba kai matarka a gidanka ma da take zaune ba ta saban Allah wata awayarta ma barnar da take yi ta futa wanda ta je bokon awayarta ma tana yi a ɗakin ta ma tana yi a kasuwa ma tana yi a gidan makota ma tana yi ina ne ba a saban Allah tunda mun wayi gari bamu da karfin musuluncin da zamu iya gyara makarantun mun wayi gari abun ba a hannun mu yake ba a hannun wasu yake dole mu shiga mu tsare addinin mu na hadu da wata mata musulma a nan a airport na Douala ita tazo ce ta mana zirga zirga mutum mai kirki tace mallam ina ganin hotonka a cikin karatu mallam kai ne naji dadi tazo mace ce musulma ta dauki kayan mu ta kai mu VIP muka zauna wuri mai kyau aka sai da jirgi yazo aka kira mu a mutunci aka raka mu mace ce tai mana musulma tace mallam mu ɗan uwanka ne musulmi amma mun shiga aikin nan muna fama da damuwa an ce sai mun cire dan kwali muka ce a'a addinin mu ne shugaban su ma musulmi bane ce a'a tunda addinin ku ya ce kar ku cire dan kwali ku saka wallahi da dan kwalinta da kayanta lublub a jikinta tai aikin ta yanzu bata taimaki musulunci ba bata taimaki al'umma ba makaranta da mu je mu kai ƴaƴan mu ƴan mata maza balagaggu suna koyar da su ba gwanda mu samu malamai makaranta mata su koyar da su ba haka zamu bar ƴaƴan mu su rinka tsayawa a gaban maza balagaggu ku gyara ya halatta tai boko amma ta kiyaye mutuncin addini da shari'a Allahu alam
na'am malam me ya kamata ta yi martan da ta gama haila sai mijin ta yi bugace ta kafin ta yi wanka me kamata ta yi me fi dace
gaskiya abinda malamai suke faɗa idan mace ta gama al'ada kar ta bari mijinta ya sadu da ita sai ta yi wanka Allah ya ce fa'tazilun nisaa fil mahid hatta yatahurna fa idza tatahharna fatuhunna min haythu amarakumullah wala taqrabuhunna hatta yatahurna kar ku kusance su doka ne na Allah kada namiji ya kwanta da mace jima'i da ita sai ta yi wanka fassarar yatahurna dinnan fa idza tatahharna dinnan ana nufin me in ta yi wanka fa idza tatahharna ta daina jini ta yi wanka fatuhunna ku zo ku sadu da su amma akwai namijin da baya hakuri akwai kuma matar da bata da kimtsi sai jininta ya dauke ta yi awa biyu bata yi wanka ba dole mijin ke zo neme ki ba yayi sati guda yana zaman jiranki wata ma kwana 15 take yi ya bukace ki ba ki wanka ba ke kika jawo masa da haka ba a so kuskure ne ki ce to ina zuwa barin jin kimtsa sai ki maza ki shiga ban daki ki watsa ruwa sai ki zo ku yi alakar ku ta aure ta halatta amma in har an yi a haka to za ki yi wanka guda ɗaya da niyya biyu wanka guda ɗaya niyya biyu niyya farko niyyan wankan jinin al'ada niyya ta biyu wankan jinin janaba haka Sheikh Usaimin Allah ya masa rahama ya faɗa a cikin fatawar da ake
na'am malam tace tana bukata a yi wa matasa bayani akan falalan neman ilimi musamman matasan ahlus sunna da ba su son neman ilimin addini sannan kuma suke rena malamansu
to wannan abun bakin ciki ne irin wannan fatawai ba ma jin dadin su wallahi a ce wai samari matasa ba sa zuwa ilimi wai yanzu idan yaran mu ba su je suka koyi ilimin addini ba su waye za su zama malama ga wannan bawan Allah kun gan shi nan abokina ne mutumina ne mun yi zaman Najeriya da zaman karatu da shi amma ku duba yanda ya tsufa ku duba yanda na tsufa mun zauna a wajen Mallam Jafar mun yi karatu da shi da Sheikh Abdul Wahhab hafizahullah amma da nazo wallahi ban gane shi ba duk da cewa na fi shi lalacewa na fi shi tsufa ni kam al'amari na sai dai araka da addu'a kawai na gan shi garau ta tas nace ya na ganka saurayi matashi to yanzu irin wannan idan bai samu daliban da za su gaje shi ba ko shi ko na gaba da shi waye zai rike masallacin nan waye zai muku fatawa wa zai muku sallan idi waye zai muku wa'azi wajibi ne mata ku tura ƴaƴan ku su rinka karatu wannan fatawar ai a kanki take ke da kika turo me kika yi wa danki namijin matashi da kika bari ya lalace baya zuwa ilimi wannan mutum ne mai kokari yana da himma amma dalibai su kaurace wa masallatai da mazan ku da matan ku wajibi ne ku je ku nemi ilimin addini in ba haka ba kuma kaskanci zai same ku wallahi ilimi wajibi ne neman sa yanzu a musabaka ake yarinya karama ta haddace Qur'ani izo 60 ta yi boko ta sha boko kuma ga Qur'ani shine zaki kara wa kanki daraja yanzu musabaka ake mata ne ko maza ne mata ne ko maza ne amma mu rinka barin yaran mu kullun sai dai aski yara kaga sun zo suna ta gaishe ka kullun bai da wani bai da aski mai kyau sai ka ce yayan arna sai ka ce ba ayan musulmi ba tuta shehu dan godiyo fa ta shigo karkasan nan taku almajiran shehu dan godiyo fa sun zo kamar ba yaya akai akai sakaci a haka ku gyara Allah gyara mana
akwai baiwa Allah da taiwa malam addu'a na alkhairi na'am Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya biya masa bukatun shi na duniya da lahira kuma Allah ya mai da shi gidan shi lafiya saboda haka kuma taiwa malam kyautan jaka biyu gashi nan dan tana neman ayi mata addu'a insha Allah
to Allah ya taimake ku daman na so na fada tunda na zauna a kujerar nan nake ta wa'azi nake ta gumi roban ruwa guda nawa na shanye na zubar da su wannan amma ba wata wadda ta aika takarda tace mallan Allah saka da alkhairi daman haka kuke to wannan bayo Allah ta kubutar da ku kuma ba dan jakabiyinta ba ban da bukatar jakabiyin nan amma wallahi tunda ta bani saboda Allah wallahi zan karba ko ruwa sai na saya a garwa wannan mata da ta yi min addu'a zan fara da ita ita ce number 1 kafin ku kishi kishi anan za a kishi a cikin masallaci Allah ka taimake ta Allah ka saka mata da alkhairi
amin
yanda ta min addu'a Allah kai ma kai mata
amin
wanda duk ta ce amin ita ma Allah ka hada ta da ita
amin
wanda ta yi shiru bata ce amin ba Allah ka sa ta fada a ji
amin
malaman nan namu da muke tare da su Allah ka saka musu alkhairi
amin
wannan jakabi kuma gashi duniya ta gani malam Abdullahi yazo duwala wata ta bashi jakabi sadaka ah ko yan duwa baya ya hunde ne ko to ta bada jakabiyu sadaka saboda Allah insha Allah ta'ala zan yi kokari kafin nan fita kamaru sai na kashe ta ko wani shago zan je sai na sai wani abu in tafi da shi tsaraba malam gafara matsa ka gani malam matsa in sa kaya ta alifu Allah hukul Allah hukul da Allah windu baraji Allah hukul jutal balde
to malam an zo karshen tambayoyi wayanda ba amsa ba sai su hakuri ganin kurewan lokaci bukatan da ya saura shine addu'an malam game da zaman lafiya a gidajenmu da kuma masu sayar da kwaya Allah subhanahu wataala ya kare su ya kware mu da sharrin su wanda suke aure kuma a gidajen su Allah subhanahu wataala suke niyan kare Allah ya kara musu wanda kuma ba su da shi Allah ya ba su na'am malam malam ya tare kishi abu ta fito jaka 125 ya fito daga hannun mata to to ala kulli hal duk dai ba don wannan ba mara na karshen laccan sa masu neman aure Allah ya ba su wayanda kuma aka sake su Allah ya ba su wanda yafi wanda suka bari sannan kuma wannan yabon da malam yayi na yar kamaru Allah ya sa ya koma da yar kamaru
ba amin ba wato ku saurara a saurara kuna ji na ko bari in faɗi wani abu na farko Allah saka muku da alkhairi Allah ya baku lada yanzu kun yi min adalci yanzu in gama wa'azin nan yanzu fa duk mata na fa suna kallo na yanzu sakayya da za ku yi mata na shine ku ce in tafi da yar kamaru to ni mata na ku ji ban yadda ba ban yadda ba ban yadda ba azo kawai azo a hada in koma kamaru in je in ga an turbine min a kar kuma wata tace mallan tsoron matansa yake ji ni ina kula ne da haƙƙin mace haka kawai a zuwa sama mata ta hawan jini da tashin hankali yanzu nan muka yi ta rikici da ku akan kishiya ba kwa san kishiya muna addu'a Allah shi muku albarka Allah ya sa alheri waɗanda ba su lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya Allah ya tsare musu lafiya wannan masallaci namu na farko a nan garin Yawunde na Ahlus Sunna da aka fara sallar Juma'a muka yi wa'azi a ciki Allah ƙara masa alheri limamansa da jagoransa da malaman Allah sa musu albarka ƴan uwanmu okay muna addu'a ta musamman ga dattijo bawan Allah wanda shi ya ba da kyautan wannan wuri sadaka waqafi saboda Allah bai da lafiya ai mai addu'a Allah ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya shine Alhaji waye Alhaji Sa'adu na'am muna jin sunan shi Alhaji Sa'adu shi ya ba da kyautan wannan fili sadaka saboda Allah Allah ubangiji ka ba shi lafiya Allah ka ba wa ƴaƴansa juriyar da za su iya masa jinya sannan kuma duk wanda yazo wannan guri Allah ya mai da shi gida lafiya ya Allah duk wata yaniya budurwa da take gurin nan take buƙatar aure Allah ka bata mijin kwarai duk wata bazawara da ta fito aure ɗaya ko aure biyu Allah Allah ka taimaka ka aurar da su duk masu aure anan Allah ka tsare musu auren su ya Allah duk wanda mijinta ya danne ta yafi karfinta Allah ya sa ka sa a juya ta zama ita take juya gidanta wanda duk take da gida daga ita sai kadai Allah ya rike mata gidanta Allah ya sa ki zama ke kadai ke zama gayya Allah ya taimaka wai ka ji wannan yana wai ba amin ba wai ya Allah muna roƙonka duk wacce take da kwaya ɗaya take nema a ƙaro mata wata Allah ka taimake ta Allah ka mata ƙari a gadan bayanta a'a kaga ba sai amin ba Allah ya ba ku abin da kuke so mazajen kuma Allah ya ba su abin da suke so Allah ka sa mu cika da imani kasar Kamaru Allah ya ba ta lafiya zaman lafiya Allah ya inganta muku shugabancinku Allah ya ba ku masu yi muku adalci Allah ya kiyaye ku da fada da ta'addanci Allah ya raba ku da fadan kabilanci abubuwan da yake samun kasashe na gefen Kamaru a Afirka kada Allah ya shigo da shi cikin Kamaru Allah ubangiji ya yalwata muku arziki ya yalwata muku abinci ya ba ku addini kuma ya ba da zafiya da zaman lafiya ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.